zauren VOA. A makon da ya gabata, Malam Nasiru Sa'idu na muryar Talaka ne ke bayani kan yadda manya-manyan 'yan kasuwa ke sayar da kaya irin na masarufi akan farashi da suka ga dama. A yau ma Nasiru zai ci gaba da bayani. Bismillah Malam Nasiru Sa'idu.
Ayyo, akwai manya-manyan 'yan kasuwa da suka ga dama shagon wani. Wuri ba su so da shi. Saboda shi wannan wani a garin wurin shi ba a rubi. Saboda ni yau yadda da zan kalla shi ba. Gida kaya. Sai da shi labarin da sai ka kula ka shi da wannan so shi ba a yi wani ba ku wani da nimi aka yadda yake na akwai duka wanda yake mata ce an yi aiki da ta wannan da ba shi wannan muna tsura mu gwamnati da matsayin mu na wara kullu kullu akare wannan bangare na haya mu shige aiki gabi gwamnati ba ta amsa ko ta ga shi ma da yau ma shi da jama'a da kuma ba ta kada ta ba don ka ji mun da amsa amma gwamnati ba ta amsa amma duk da wannan suna amfani da halayen su da yanayin da gare mu mun tarakawa kuma rafi wanda gare mu kan kan masu difanda da tarakawa suna kan yin kare su da wannan yau a ce ku kun yi fara da wannan cewa kuma kuna da shi ne haka ne muna da alaki da sauran bangare domin muna iya mu tsara kan mu kamar yanda a bigai kullu mu dauki yanda gida lauye wanda zamu kama yan kasuwa masu tsara bakin haya wurin shara kuma dole idan an kai kuma sai kula an kai ajin dole za ka nemi mutane sun yi hankali ba za su dauka abu suna kara a cikin yanayin da suka kira a jimilce a diba sosai wurin halaye na masu hannu da yayi musamman yan kasuwa da su masu yare yare yadda su an kai hannu.
Malami ya zo da albarka da yake. To, suna na Kabila Rabiu, ina wakiltar jam'iyyar MPN cikin ƙasa. A wannan tattaunawa. Na'am.
Jam'iyyar MPN cikin ƙasa jam'iyyar ce wadda take magana masu. Ya kuke kalla wannan kamar yadda ta da wannan Kabila.
To, alhamdulillah, lallai kamar yadda ta wani malin su magana tsada rayuwa wani batu ne da yau kusan shekaru sama da ina ji kamar goma a nan Nijar da ya samu wato ne zama ya zauna na mutum shafo da shi lokaci zuwa lokaci yana tare da jijiyoyi duk da yawan tare da jijiyoyi da kuma yawan yadda ake yawan mutum shi da kuma yadda ga zahiri ya dana al'umma kusan babu wani mataki da ya fara ya ko ita al'umma ko kuma ni ce waɗanda suke da hannu da ruwa da suke cikin mutum suka ɗauka to sai ka shi yanzu abun ya zo ya zama gama gari kamar yadda shi shirin ɗafin kina batu ne da ya shafi duniya gaba ɗaya magana tsadar rayuwa yau ta shafi kaso kan duniya ɗan kasuwar da za su je kasashen waje su roƙo kayayyakin da za su kawo domin ƙasa su yi amfani da su a da shekarun baya kamar goma da suka wuce yadda suke siyo kayan nan daga kamfanin a cikin ƙasashe ko na turai kayayyakin nan su ma sun haura sun ƙara kuɗi saboda dalilai waɗanda ina ji a cikin gabatarwa kai da kan kabari na ko tattalin arziki na duniya da ya shiga wani hali ko kuma matsaloli na tsaro da duniya ta samu kanta a cikin kasashe da dama sun shiga hali na tabarbarewar tsaro waɗanda kuma wannan kasashe masu ƙarfi ne a fannin masana'antu masu ƙarfi ne a cikin tattalin arziki masu ƙarfi ne a cikin duk wani batu wanda ya shafi rayuwar ɗan adam a duk inda yake a duniya. To yau sai mu diba mu a nan Nijar mu me ya shafe mu me ya damu mu a nan yau Nijar. Kamar yadda ina ji sauran abokanan tattaunawa mu suka yi magana mun da abin da muke bugun gaba da shi ko kuma muke tsammanin zai kawo mana sa'ida a cikin rayuwar mu shine mu samu abinci isasshe mu ci to kuma wannan tsadar rayuwa a yau wanda ya shafi bangaren abinci isasshe wanda zai kwadda mutum a wuri ko kuma zai sa mutum ya ji cewa ya kwashi a wuri ya zama ya gagara ya yi wuya to wannan wani abu ne wanda sai in ce mu dibe shi mu kalle shi ta inda ina ne za mu iya kawo mai a fannin tsadar rayuwa gwamnati siyasar ta ta yi rauni ni a ganina tunda ya kamata a ce kamar a bayan mun san akwai tsari da aka yi na bijiro da minista da ke kula da harkar tsadar rayuwa musamman duk da wata kokowa ce da aka yi wadda ta kawo wannan nasara wadda na yi suka zarge su kan kansu waɗanda su ya kamata su yi wannan kokowa a yau ba su kokowa sun shiga wata kokowa da wadda muke fata a ce sun dawo da kokowar da za ta ba duka ɗan Nijar da wanda ke gwamnatin da wanda bai gwamnatin kowa ya samu sa'ida ya samu sauki a cikin rayuwar shi wannan yana ba tare da kai saboda fatan mu shine koda muna mulki a ce a waye gari ɗan ƙasa suna alfahari suna jin daɗi da irin yadda ake ba kuma tashawarwari waɗanda za su sa ta ɗauki matakan da ɗan ƙasa zai ji sanyi a cikin ƙasar shi zai samu sauki a cikin
rayuwar shi wannan yana ba tare da kai saboda fatan mu shine koda cikin kowace ƙasa mutane ke ɗan mutum kuma mabukaci na bukaci na abubuwa da kama abinda za a ci abinda za a sha abinda za a baya abinda za a shiga a yankata gudu abinda za a kula da lafiyar shi abinda za a samu ɗaukar ilimi kai da abubuwa da samu ta hankali cikin tsarin da ke kai akwai magabata waɗanda aka azama nauyin ɗaukar da ta kai ko tsarin doka ko kama hukumomi wanda za su shiga a cikin fannonin da masu yawa ganin an ɗauki matakai don saboda abubuwan da suka yi
kana ganin akwai wasu matakai da ita gwamnati ta ɗauka game da wannan al'amari
kamar dangane da kai don musamman babban matsalar da ke yanzu su wani tsaye in ka ɗauki kuma misali ƙasar mu kanta ƙasa ce wadda in kai nazari ta ƙasa ce wadda ta dogara da noma da ciyar da yau ana iya cewa bisa kashi 100 na jama'a ƙasar kusan kashi
80 a cikin
mutane da noma da kiwo suka kusa a ɓangare noma da kiwo kuma yana da hali da mana take da baya da mana wani lokaci za ku ji wanda ake so mu yi za su da shi yanzu da mun gani da yake ciki in muka dauko tarihi baya na 2020 da mana ta kawo matsala shi ba ta da shi amma ta shi kenan in aka dauka ta fannin manoma da makiyaya wanda su rayuwar su suna abubuwan da ta dogara kenan kaga akwai ƙaranci to bankin mu ga hanyar ta farko ta bin kasa abinci akwai hanyar ta biyu ita ce ta hanyar kasuwa ita kasuwar nan wato tana dogara da abinda aka noma gida kuma da abinda ake ɗaukowa daga waje sai zama to kuma gami da abincin da ke akwai bankin mu da muke kasan mu muna samu saura daga cikin ƙasashe wanda ke kiwo da yawanci wanda kuma su ma cikin wannan lokacin irin matsalar ta bige mu su ma ta bige su ya zama to su ma abincin bai wadata bai samu da ake buƙata ba kenan ta ga kawai nan fanni abincin ba zai yayi kaɗa
nan kamar nan
in yayi kaɗa zai tsada tunda babu shi
ba kamar kana nufi idan an dogara da an bunƙasa fannin noma da kiwo za a iya yi wannan al'amari
babu shakka shi ne ke cewa ke kamar dan haka ne ne kiwo da kamar tsari tunda an ga matsalolin da ke da kai wajen harkar noma da kiwo kenan nauyi ya wa shakka a wurin kuma da
jiyar ma da mutum
gwamnati ta da kasa shi ne kamar nauyi na farko shi ne ke fuskantar gwamnati shi ne kuwa shi ne kuwa akwai sauransu sauransu da kamar misali da kuka da noma da kiwo akwai manya-manyan masana da aka tura aka biya wa iska ke suka kara to karatun da suka yi ana su da biyu zuwa karatun da suka yi don saboda da ya amfani kasa ta hanyar taimaka ma manoma da wilaya
na da wasu sun kasa ba
da yanzu na biyu kamar akwai kayayyaki na masana yau kuka bincika ta gani kasan mu ba mu da kamfanoni masu sarrafa abubuwa da yawancin abu da kuma da zai yi wasu kuma matsalar da ke da kai tabbata ne yaki na ikirar da ake zance yanayin tashin hankali da ke kewaye kasashen mu zai kawo matsala din da kamfanonin nan suna amfani da abubuwa da dama wanda a waje aka san shi yanayin yaki da zai sa abubuwa samu su zai yi wuya na hanyar motoci ko jirage za ta wasu dole abubuwa da za su kawo don dole ne kenan da halin da ake ciki sai mu kiba wani wanda muka kai ya kamata da tsagi za a yi cikin zuwa da gona su
na zo ne na zo ne wani salisu abubuwa ne da yi na sassa da yi ya bai cewa idan aka mara ƙarfi wajen mun fara neman da kiwo ana yi samun su wata kamar da ya taɓa dogara da abubuwan da ke kowa a yayin mutum cewa a ƴan shekaru nan ana fama da matsalar tsoro a yankuna daban-daban na yanzu da yanzu alamar yadda sa yawa ma daga cikin manoman ko kuma garuruwa da dama a kusa da garuruwan sun bar garuruwan su gudu wannan matsala ya take yin wannan shawarar za ta samu karɓuwa ko kuma cin nasara idan ci a yi aiki da fannin bunƙasa noma da ke ni ka dauki ma na nasara ce a girman na gudu ba duk wani abubuwan da kake gani yau ƙasar mu ba mu tattauce ba yau bai kai matsayin da an zama to ba ake kurusa shi wanda ya zama to a wai mu
mutum a san musu da hana ya ce su mun mutse har tun da Allah ban mu idan ya zama to shuma gabanin akwai adalci ana daidaita shari'a bakin gurguru a cikin kasa ana rada ba arziki daidai bakin gurguru a cikin kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan jagoranci ana yin shi da adalci Allah yana sauko ni'imar shi da yaruwa wanda ya zama to kowa zai kashi daɗin rayuwa cikin kasar shi amma idan jagorancin babu adalci in aka sa ruwan dola da kudin sai fa da wacece ake zubowa daga sama kowa yana kosa fasa Allah bai fasa albarka magana da ake mana dukkan suna kawo magana cewa wai an kura samun jagoranci wai dai wanda bai ci wannan hadisin bai da inganci ba da ake malaman wanda ya zama to kowa sun san abubuwan da yake so mu gane cikin shawara da aka ce ta yau jagoranci ne laratacce wanda ya zama to babu adalci da abubuwan da ake rawa kana cikin kasar
mu amma da yake wannan
matsala ina yiwa
ka kai ta shafa ba al'umari ne na da ya shafi duniya da baya har ta kasaje masu karfi ta tarin arziki a duniya suna fama da wannan matsala ta
kaga irin wannan magana ce ita take so ka shiga gurin a cikin kasashen wanda ya zama to ake kusanta ko yau wani jan wani ya lalace gidan yana lalacewa shi kuma tsarin musulunci yana koya mu kullum yanayin da kake cikin Allah yana kama muta idan ka dogara da shi amma idan ka dogara da wani idan ka dogara da kallon abubuwan da wani abin da ke ciki to har da kullum kai ba ka fita kuma shi wancan bai samu ya samu yake amma kai da kusan gaba kai ce kadan bai kamata kullum ne ka dauka misalan wasu ba shin wai kadan mu ba ku da tsara kanmu da abubuwan da muke ciki kullum wanda ya zama to mace dan rayuwar da ke kadan za mu zo kullum muna ba da kanmu na ce muku da saboda wani ana mata ko kullum muna ba sauri a ga yana ci su mana mai dalace wannan ba
ka ne kamata a ce
gwamnati abin da ya kamata ta yi za ta saurari talaka ta saurari al'umma sai ka shawara da su shin wai ka za mu yi kamata a yi yau aka waye gari in ka dauko tsarin kashi sai yi da kasa kuma ba ce da ke yi a cikin kasa masana ne ake kawo wanda su ba ciwon talaka suke tsari da wasu man ku suke rawa kudin tsankanin president da assembly da farmaci an yi zan to idan ai kudin a cikin minister to wanda za a ba sanar ko ki aiki talaka bisa abin da ke ciki ba ki aiki da sunan shi mutane sun hawo kasai suke zama sanar ko fafi a kan suna fakitin rawa da wasu sanar kwashi kudin suna yi ba tsankanin su kuma kasa suna rufe cewa kuma ya zama to idan ka san an mishirin ka san abin da ke ciki yau ka san bazai kin ka san ba shi da kin mu abubuwa ne wanda ya zama to Allah ya ba mu sani a cikin wannan abu
na alaƙar bije da tsare rayuwa
wayo Allah yo duk abin da ya shafi wanda ya zama wani bishiki ba shi bane ya yi ba da suna ake rabon hatsin rabon wannan al'umma cikin kasar bishiki ba shi ake tsarawa ba wanda ya zama to ko guri ka za a aika za wanda ya zama to a tallafa
me ya ba ka ce gwamnati ta yi kuma abin bije din a idan an bada tsare rayuwa
Allah saka da lairi kamata ai ta dauko al'umma wanda ya zama suna da tsari sai ka jin kukan talakawa muri ka za mu yi kamata a ganin ku me kamata mu yi kana
wata kan al'umma su ne wanda mai yasa doko
duka wannan wato to ai wannan gaskiya yi abuwa ne wanda zama to su mutane suke tsara abubuwa wanda zama to suke cin gagar su abin da ya zama to talaka abin da yake so ba shi ake mishi ba har da waye gari
a ƙarshe a kake kallon wannan shawara ta cewa a yi dogara da abubuwan da ke fitowa a waje idan ana son a ci kan wannan
cokar da mai sauki ne dan abin da yasa kullun sakan da take hannun ka ita kamata kai kashi bare ka mu kullun ji mu miji ha sanan take hannun ba ita wannan ne kullun ji mu miji ce wurin yau komi mun mai da shi a hannun wasu ka ji da magana take
hajiya Amina
ki ga ba Allah da yake ci a gaban magabata magabata suna ciki amma kuma ina sake mai mai ta shi kamar yadda kin sani shi mai da ci duk sai shi da imani shi ba adalci da Allah da zai ba ta kaga abin da ya kamata cikin yayi
shi ne kike ne
abin da yake nufi dole kasar nan in ba ta bare ba ce ba ko me idan a dace ta kuma sai ga yaron ba ta abin da ya mu shi ke kisa so ka dike ku ba din ka ba ka da ban ka ke shi duk adalci da kai na gaba sai an da mai aka ka kare maka abin ka ni ba aiki ya samu ce ko ya sani eh abin da kike tsaya ya yi ba sai sai ke da amfani mu da kanka shi wai ina addini ne sai ina da imani ne ina so su ne mutane wanda ma da ake cewa suna da abubuwan abubuwan su fanar da Allah da Annabi Musa ya san ba su so bi ne kan shi da ake yi su na kai mutane ba su so da
mun saurari jawabai daga malamai da dama kan hauhawan farashin kayayyakin masarufi da yadda suke kawo matsalar tsadar rayuwa. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Abdullahi Yusuf a Niger, sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.